Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku ɗan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugabar ya jawabin safar shekara ta 2018 da jajanta wa 'yan ƙasa ƙarancin fetur da alwashin hukunta masu haddasa matsalar. Kazalika shugaban ya ƙaddamar da tashar sauke hajjar teku ta kan tudu ta farko a Kaduna. Hassan Bello shi ne shugaban hukumar kasuwanci ta teku.
Mutanen Najeriya gaba ɗaya wahalar da suke samu ta shigowa da kaya ko kuma aikawa da kaya mun fara ganin ƙarshen shi.
Haka nan shugaban ya ƙaddamar da taragai da kawunan jirgin ƙasa masu saurin gaske daga Kaduna zuwa Abuja. Gambo Manzo mai taimakawa shugaban ne kan siyasa.
Wanda aka so ta rago goma gauge da kuma locomotives guda biyu kayukan kenan wanda za a karasa su a hanyar zuwa Kaduna daga Abuja.
Tsohon gwamnan Sokoto Atayiru Babarawa ya ce matasa ne za su ceci Najeriya.
Kashi 70 na ƙuri'ar da ake zaɓe yare ne. Kuma su adda makoma mun mu a shibodin pass na zuwa lahira don da su kan su tun ai a shibodin pass.
Ani jana'i da tsohon gwamnan Kaduna Alhaji Lawal Kaita wanda ya riga mu gidan gaskiya. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu kuma bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan ayyocin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan ayyocin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna, wanda zai ci gaba da jawabinsa da rabaran ɗan Juma Adamu Ekwa Bishara Kano. Ga Sheikh Almadani.
To, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya, sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba, sai ya toye tsuma muku baki a cikin al'amuranku, kuma ya gudu ya kare ku, kai ka karye kafar dan uwanka, shi kuma ya karye hannunka, to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku? Kuna ka ƴan uwa ya kamata mu zama masu hankali, ya kamata mu zama masu basira, ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu. Bawan Allah, kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya ba ta dukiyar abin noma. To ka tausaya ma ɗan uwanka mai dukiyar abin kiwo. Abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci. Ha kuma kai ne abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan. Domin kashin nasu shi ne kayan sinadarin shukarka. Ya bawan Allah, ka yi tunani, ka tunano iyayenka, ka tunano danginka, ka tunano kakanninka, wanda suke da gudunmuwa da suka ba da gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa, wajen haɓaka Najeriya, wajen haɓaka arewaci, musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje. Mu ne muke nomawa, mu muke kiwo, sai dai mu ɗauka mu kai wajen, kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu. Sannan kayayyakin mu da muke nomawa, duk ɗan ƙasar Hausa ya san muna da kirigar da muke yi da ala guda ta gada, saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje. Yau duk waɗannan abubuwan babu, to me ya kawo su? Ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu, wai da iyayenmu suke kaza, me suke yi ne? Mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba, idan har za mu iya yi to waye hana mu? Ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikinmu ne, shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jininmu? Ko kuma ya zama a'a ba dan cikinmu ba ne daga waje aka turo shi, amma dai iya shigowa sai ya ɗauki dan cikinmu ya yi aiki da shi? Idan ya ɗauki dan cikinmu ta wannan ɓangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so, bai cikinmu amma yana taɓar jininmu yana sha. Bayan Allah, mu zama masu hankali mana, mu zama masu kima mana a wajen Allah, mu zama masu kai ta mana, mu zama masu tausayi mana, mu zama masu tawakkali mana, mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya. Bayan Allah, duk wanda ya kai 50 fa a yanzu ya san jiya, ya kuma san yau mai take haifarwa, sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe. A gaskiya, idan muka dore a haka, da kwanmu ko kanarmu ba za ta iya haifawa ɗan sako mai ido ba. Idan ko mun kasa wannan, to mu za mai ta wahala, mai ta wahala, mai ta wahala, wahalar da in mun sa a ciki babu lada. To ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba, balanta za mu samu cin nasara. Bayan Allah, banda waɗannan ƙungiyoyi guda biyu, manoma da kuma ainihin makiyaya, ma da ƙungiyoyi da yawa a Najeriya, ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikinta. Bayan Allah, mu zama masu hankali a tunaninmu. Bayan Allah, rikici da ta da kayan baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne wane ba zai kai mu ko ina ba, saboda wani so gabace mu a bayan kasa a wannan bagire a Najeriya. Ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba. Duk ɗan arewa yana tutiya da cewa firimiya ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Firimiya bai gwada bambanci ba. Shi a tsarin sama na ne da awaye hutu. Firimiya shi ne ya je ya musanta da al'umma da yawa, ya sanya suka yi imani ya ba su abin da suke bukata kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukatan ba amma mu yau babu irin wannan a cikin mu amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani ai namu ne na kun ne me ya aikata muku na kun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko bakwai ba ai bakwai ba sakamakon haka ɗan uwa duk wasu kungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don me kaza wasu kila ba su iya samun cin nasara ba kuma sai ya zama aikin su ya tafi haba'an mazura tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi sannan kuma tsarin nan ba nake tsara ba kai ba dama can a tsare yake ni da kai namu shine mu bi mu yi mu tambayi malamai ya ake bi in sun dora mu akai sai mu bi daga nan mu samu cin nasara amma duk wani mai tsara kai ba da zai yungura ya ce yana gani a jama'a yanzu bari ya kamata yi kaza sawun a Enugu yake a Fatakot yake a Ilori yake sawun a Lagos yake sawun a ina yake to wataƙila ba zai samu kai mu sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba daga baya kuma ya koma yana ƙara in an matsa mai tsallake ya bar ƙasar yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira da zaka tambaye su me ka aka kashe ka wallahi bai sani ba da zaka tambaye wanda yake san kai me wani ya ma kan shi shi ma bai sani ba to a haka muke so mu dinga zama cikin duhu duhun da babu gida ga babu gida baya
shi ma rabaran dan juma ya ce
jama'ar Najeriya assalamu alaikum a musulmi da kirsa gaba daya ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu ina kira da kirsa da musulmi da muke a nan arewa ko mai da hankalinmu ga zaman lafiya idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana tabarbarewar arzikin kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yin sa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaman lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi kuma arzikin kasarmu musamman arewa za mu ga cigaba idan muka duba kamar a nan Kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata kungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko gwamnati abu mafi sauki bar a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sa ba zai kawo mana ba da aka kira na da kirsa da musulmi yan Najeriya arewacin Najeriya bari mu haɗa kai mu kauda zancen bambance-bambancen addini harshe kabila mu kauda zancen bambance-bambance na ko bangare domin Allah da imu ya san za mu zama haka har yadda ni in zama kirsa a kirsa ma in zama rawar da yadda Allah ne haka ta faru a cikin danginmu da yan uwanmu akwai wadanda Allah ya yarda su zama limamai su zama na'ibai da sauransu to don haka ba mu fi Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me yi wasu na yi sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin yana ta yi a kanta mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali da wannan takaitaccen jawabi da nake cewa assalamu alaikum ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya da arewacin Najeriya.
Haka ne. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa aka kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da jimami.